بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس وجعلوا إلى الأرياف وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja numfashin mu zuwa wannan yammaci na hudu ga watan Ramadan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 1443. Allah madaukakin sarki cikin yardarsa ya sake tara mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba. Allah madaukakin sarki, kai muke roƙo ka buɗa mana zukatanmu, ka sanya mana fasaha a cikin zukatanmu da harshenmu, ka ba mu ikon fahimta ta daidai. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Mun kasance muna cikin tafsirin suratul Isra, yayin da muka gama tafsirin aya ta farko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية دمك هي بيان شورا الله بدو يكون سركيا بي ومنزنسا محمد صلى الله عليه وسلم تكويت ألوك تندي شجات تنبك ينتكي aka karrama shi karramar da ba tabawa dan adam a duniya ba, kuma karramawar da har duniya ta nadi ba za a sakewa wani ba bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah madaukin sarki ya shiga bayani a cikin aya ta biyu, sai ya ce wa atayna
Musa al-kitaba wa ja'alnahu
Allah ya ce wa atayna Musa al-kitab, kuma muka baiwa annabi Musa alayhi salam littafi. Allah madaukin sarki ya kammala da bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzu kuma an koma bayani akan annabi Musa alaihi salam da littafin da aka bashi a Taurah. Malamai anan suka yi mulahaza cewa sau da yawa Allah madaukin sarki idan ya yi magana a cikin Alkur'ani mai girma akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakan biyo bayan bayanin da bayani akan annabi Musa alaihi salam. Idan ya yi magana akan Alkur'ani mai girma, sau da yawa yakan biyo baya da bayani akan At-Taurah. Idan ya yi bayani akan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sau da yawa yakan biyo baya da bayani akan al'ummar annabi Muhammad, annabi Musa alaihi salatu wassalam. Da wannan malamai suka ce babu shakka akwai wani sirri babba. Misalai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gwama bayani akan waɗannan annabawan guda biyu, Allah madaukin sarki cikin suratul nisa yana cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Yas'aluka dan nan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluka anta Muhammad ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama, sai ya ce ni faqad sa'alu Musa akbara min dhalik. Sai bayanin annabi Musa alaihi salam ya biyo baya. A cikin suratul nisa Allah madaukin sarki ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl. Alayka din nan ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ce wa rusulan lam naqsushum alayk, ne biyo baya wa kallama Allah Musa taklima. Allah madaukin sarki cikin suratul qasas yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bijanibil gharbiyyi, ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai yace id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidi. A cikin suratul qasas Allah madaukin sarki yana cewa natlu alayka أنت محمد نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هكذا ذاك ترى سوى الله ما دو كين سلكي أنا غواما سونا يو أنن أن باوا غدا يقولن بيان في القرآن من كربا. هكذا نم بيانسو الله ما دو كين سلكي أنا سوى يا أيها الذين آمنوا ده سوى أيكي مغانا da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai yace la takunu kal ladina azaw Musa, an yi magana akan mabiya annabi Musa alaihi salam. Annabi malamai suka ce lallai lallai akwai wani sirri, wata hikima mai girma tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Musa alaihi salam. Akwai nuqtatul musharaka. Na farko, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, shi ma annabi Musa annabin Allah ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, rasulun, shi ma annabi Musa alaihi salam manzon Allah ne. Malaman suka ce littattafan su guda biyu, da Al-Qur'ani da At-Taura, aka ce kakkab cikin littattafan da Allah ya saukar babu littafin da ya cika da bayani masu gamsarwa irin Al-Qur'ani sai kuma At-Taura. A cikin shara'o'in da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa al'umomi, babu shari'ar da ta cika kamar shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma shari'ar Annabi Musa alaihi salam. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kalubale masu tsanani a rayuwarsa, kamar yadda Annabi Musa alaihi salam ya fuskanci kalubale masu wahala a rayuwarsa. Annabi Musa alaihi salam ya yi gwagwarmaya da Fir'auna, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi gwagwarmaya da su Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughira da sauran manyan kafirai. Annabi Musa alaihi salam ya yi hijira daga Misra zuwa Madiyan, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Ta saboda haka waɗannan annabawa guda biyu babu shakka akwai inda suka yi tarayya a isabina a tafarkin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki sai ya ce wa atayna Musa al-kitab, sai muka baiwa Annabi Musa alaihi salam littafi. Menene littafin Annabi Musa alaihi salam? Shine At-Taura. Allah ya ce wannan littafin wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, sai muka sanya littafin ya zanto shari'a gawa ga banu Isra'ila. Anan za ka fahimci cewa saƙon da Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi saƙo ne nawa, na banu Isra'ila kawai, bai shafi al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan yana daga cikin dalilin abin da ya sa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hangi sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana karatun Bible, wani tsohon littafin Bible ne ya samu yake karantawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai ran shi ya baci, ya bata rai sosai, ya bata fuskar sa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san an yi wani abu ba daidai ba. Yace ya Rasulullah me ya faru kuma? Sai yace wallahi law kana nabiyullahi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, koda Annabi Musa alaihi salam yana raye a yau to babu abin da ya kamace shi face kawai ya bi ni. Haka ne ko jama'a? Wajibin shi ne zanto sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka abin da aka fi sani shine dukkan saƙonan da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabawa zuwa al'ummominsu, kowace al'umma an ba su annabin su da littafin su, bai shafi waɗansu mutane daban ba. Wa ila adin akhahum huda, wa ila samuda akhahum saliha, wa ila madiyana akhahum shu'aiba. Amma da aka zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce qul ya ayyuhan nas, ya ku mutane baki daya, baki ya shiga ciki, fari ya shiga ciki, balarabi ya shiga ciki, bature ya shiga ciki, yamiri ma yana ciki, birran ma yana ciki. Ya ayyuhan nas, sai Allah ya ce inni rasulullahi ilaikum jami'a, lallai ni manzon Allah ne izuwa gare ku baki daya duk duniya. Wato jama'a, duk lokacin da ake maganar globalization, wai a dunkule duniya ya zanto abu daya. Ana ganin wani sabon abu ne ko new world order annizamul alami aljadid. A lokacin da ake wannan maganar ba a waiwayawa a ga menene musulunci ya zo da shi. Addinin musulunci shine farkon wanda ya zo da globalization. Duniyar ɗaya ba bambanci tsakani na ni da nake nan Afirka da wanda yake can Saudi Arabia ko wanda yake can kasar Turai, ba bambanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farko wanda yace a hajjatul wada ala kusaura la la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tsarin salloli guda biyar da muke duk fadin duniya, duk musulmin duniya, globalization ne. Tsarin azumi da muke dauka lokaci guda, mu gama lokaci guda cikin wata ɗaya a shekara, globalization ne. Tsarin aikin hajji da ake yi, duk fadin duniya a zo a haɗu guri ɗaya, haraka iri ɗaya, tufafi iri ɗaya, wannan shine ainihin globalization. Shine duk duniya sun zanto abu daya. Muna fata an gane. Saboda haka idan ana ce maka duniya ta dunkule, yare ɗaya ne Turanci ne, a'a mu yare ɗaya ne Larabci ne. Haka ne ko? Gaskiya ne yare ɗaya ne. Menene yaren? Saboda a matsayinka na musulmi, ko kai dan China ne, ko kai dan India ne, zaka karanta Qur'ani ko ba zaka karanta ba? Da wani yare zaka karanta? Da Larabci. Wannan shine ainihin globalization. To Allah madaukin sarki yace wa ataina Musa al-kitab, man baiwa annabi Musa alayhi salam littafi, waja'alnahu, sai muka sanya wannan littafin hudan li bani Isra'il, ya zanto shari'a ga banu Isra'ila, ya zanto shari'a ga banu Isra'ila. Su wane ne banu Isra'ila? Su ne ƴaƴan annabi Yaqubu alayhi salam, shine sunansa Isra'ila, Abdullah, bawan Allah. Me yasa Allah madaukin sarki yace mun sanya littafin ya zanto shari'a ga banu Isra'ila? Domin duk wani littafin da Allah madaukin sarki ya saukar a duniya, to manufar wannan littafin shine a ɗauke shi a aiwatar a cikin rayuwa. Yanzu mu an ba mu alƙur'ani mai girma, me ake buƙata a gurinmu? Na bi alƙur'ani mai girma mu samu tsira. Alƙur'ani yanzu ta shine kundin rayuwarmu. Duk abin da muke buƙata a rayuwarmu mu koma cikin alƙur'ani mai girma mu samu shari'a. Wannan shine waja'alnahu hudan li bani Isra'il, mu kuma alqur'ani an sanya mana shi hudan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan Allah madaukin sarki wanda ya halicci duniya, ya san halin duniya, ya san yanayin halittar sa, sai ya saukar da manual, kundin rayuwa ga yadda za ku tafiyar da rayuwarku. To shi Allah madaukin sarkin da ya halitta ya saukar da littafin, shi ya fi cancanta mu ba shi dama ya gudanar da rayuwarmu, ba wani mutum daban ba. Saboda haka wajibi na kan kowane musulmi, idan ɗan kasuwa ne, ya koma cikin alƙur'ani mai girma ya aka ce ya yi kasuwanci. Idan makanike ne, ya koma cikin alƙur'ani mai girma ya aka ce ya yi kanikanci. Idan kafinta ne, ya koma cikin alƙur'ani mai girma yaya aka ce ya yi kafitanci. Idan ɗalibin ilimi ne, almajiri, ya koma cikin alƙur'ani. Idan malami ne, ya koma cikin alƙur'ani. Idan ɗan siyasa ne, ya koma cikin alƙur'ani. Ko ba zai koma cikin alƙur'ani ba? Ɗan siyasa musulmi, an yarda ya yi siyasa kala zube, ko kuma akwai guideline cikin alƙur'ani mai girma? Akwai abin da za ka yi wanda ya yi daidai da alƙur'ani, an yarda ka je ka yi shi. Akwai kuma abin da za ka yi wanda bai dace ba. A ce ɗan siyasa ne sai ya zo yana tura mutane ashar, القرآن يا يرداء يا أشر بي يرداء سبب لك أمطعين كان مسلمي كومينيني صدا أركا كومينيني أيكين كا القرآن جايد لأني أدريكا يو باما إيا تيوة تشيكينا باما دي شراعة نيجيريا باعة تبتر دوكو كم مسلمي دوكو كم مسلمي سنكسو كشي كشي akwai ibadat baka bukatar sai mutane sun taru a National Assembly sannan su ga maka ya zakai sallah ya zakai azumi ya zakai kaza da sauransu ko baka ne ba kai tsaye ba wanda ya hana ka ko ba cikin alqur'ani ka koma cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaka samu dukkan ibadat a ciki akwai mu'amalat yadda zakai daurin aure ko yadda zakai aure yadda za ka yi saki yadda za ka yi ciniki da mutane yadda za ku yi tarayya a gona ko a kasuwanci duk wannan ba ka buƙatar sai ka aika da wakilai zuwa National Assembly sun tattauna ya za ka yi kasuwancin ka ya za ka yi daurin auren ka ya za ka yi sakin ka ba ka buƙatar wannan haka ne ko jama'a kai tsaye za ka koma cikin alqur'ani kuma ka aiwatar da shi a rayuwarka yadda Allah yake buƙata a gurin ka akwai abin da ya shafi aqaid yana na cikin alqur'ani mai girma akwai abin da ya shafi sulukiyat al-akhlaq dabi'u na gari yadda zaka girmama bako yadda zaka kiyaye haƙoƙin makotanka duk wannan baki ɗaya yana cikin alqur'ani mai girma tare da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka buƙatan sai ka aika da wani wakili can ya nemo maka yadda zaka yi menene kawai ba za ka iya ba shi ne abin da ya shafi al-hudud wal jinayat eh danka yayi sata za ka yanka ne shi ko ba za ka yanka ba ba za ka yanka ba saboda me saboda ba ka da ikon ka yanka hannun danka idan yayi sata ko danka yayi zina za ka yi mai bulala da kanka ba za ka yi ba kenan a cikin addinin musulunci abin da aka ba ka dama za ka iya aiwatarwa da kanka ba tauye maka haƙƙinka ba a ƙarƙashin dokan democracy da ake yi jama'a yana ganin ya kai 80% abinda ba za ka iya yi ba bai fi 20% ba saboda haka babu musulmin da yake da uzuri a gaban Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama a ce an saukar maka da littafi ka aiwatar da shi a rayuwarka me yasa baka aiwatar da littafin a rayuwarka ba ka ce a mu a garinmu democracy ake yi ai jama'a muna fahimta azu nake bayani nake cewa na farko mu sani democracy ba tsarin musulunci ba wannan ka faɗe shi gaba gadi babu tsoro waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون daga farkon alqur'ani ka bude kana karanta har zuwa karshe ba za ka ga democracy ba ba za ka gan shi ba alin da muke da shi na musulunci ne da shi da democracy sun yi hannun riga democracy mutane ne suke haduwa wannan ya hadu wannan ya hadu wannan ya hadu su hadu su ce to ba za mu yi doka sai su yi maka doka to da mutum dan adam irin ka ya maka doka da wanda ya halice ka ya maka doka wanne ne yafi dacewa wanda ya halice ka shi yafi sanin ka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah madaukin sarki da ya halice ka shi yafi sanin yanayin ka shi yasa ya saukar maka da manual wanda yayi daidai da rayuwarka duk wani mutumin da ya kawo maka wani manual daban ba nashi ba zai gurɓata maka rayuwarka kuma jama'a ku ji wani bambanci tsakanin dokokin musulunci da kuma dokokin mutane yanzu under democracy da muke yi a yanzu wakilai ne za a tara su tafi House of Assembly ko National Assembly sai su yi muku doka dokar ana gina ta ne akan wata ka'ida, wai majority carry the vote. Ana nufin jama'ar da suka fi yawa su za su yanke hukunci. To wannan ya saba dokar musulunci. A musulunci yawancin jama'a masu yawa su ne akan bata, ba al'akari da yawan jama'a, kaɗan masu hankali su ake bi. Kuma usulubin Alƙur'ani mai girma tun daga farko har zuwa ƙarshe, duk inda ka ga yawa to yuyuyu ne, duk inda ka ga yawa Alƙur'ani a ce maka walakinna aktharahum la yafqahu wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Idan zaka bi yawa majority za su fatar da kai daga hanyar Allah, amma ka zo kan kadan cikin Alqur'ani kaji qalilan ma tadhakkaru qalilan ma tu'minu fasharibu minhu illa qalilan minhum wa inna kathiran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilun wa ma amana ma'ahu illa. Illa qalil. Kuma shi yasa a tsarin musulunci idan za a zabi shugaba ba da yawa ne suke zaba ba, kadan ne suke zaba. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كنت عندي زورة سواميي زاقم تنيي ما سهان كلي ما سبسيرا ما سهان جنيسا دتاوان كلي متن شيدا بايا نالا سكوكو زا إشو كبا سيكرا تتب شكين قد مكة تتب مسلمين دنيا أو أن لو كنت خلافة إسلامية مي هد قطع قد مدينة wannan lokacin mutum shida ne suka ce mun zabi wani kuma shi kina zanta shugaba. Amma ka ce ka bar ragamar zabi a hannun majority, me zai jawo maka? Idan majority suka hadu a National Assembly suka ce, kuma dukkan su 'yan giya ne, misali kowa sai da ya sha giya ya takal sai ya zo za a maka doka, sai ka ce daga yau mun yarda shan giya a Najeriya daidai ne, halal ne, kuma tun da majority carry the vote, in aka tabbatar muku da wannan doka shikenan ya zama halal. Shi yasa aka yi wasu dokoki a America da yawa, ai da yake majority daman kafirai ne kuma ba su da hankali, aka zo aka yi doka cewa tun da majority ne an yarda kowa yana da yanci ya fito yadda yake so. Kana da yanci ka fito da riga da wando, kana da yanci ka fito ko kamfe baka da shi. Yanzu a can America akwai wasu mutane da ake kiran su naturalist, su wai su yanci ne, habar yanci tunda bai wai bai shafe ka ba, ni jikina ne, saboda haka ya fito babu kamfe, ba riga, ba wando, kuma haka zai je kasuwa ya yi sayayya, harkokinsa ya dawo gida, haka zai je makaranta malami yana karantarwa ya zauna, ko kuma ta je makaranta malamin kuma namiji ne yana karantarwa ta zauna da yankinta, shi ke nan sai ya gama karantar da ita kuma ta fita. Majority carry the vote. Wato batun yanki ba tukunna, mu fahimci wai menene yanki a musulunci, wannan babban abu ne gaba. Yanki ne ka fito kai abinda ka ga dama, ko da zai shafi dan uwanka. Yanzu ana magana akan batun Russia da Ukraine, kwanan nan nake karantawa, wai miji da mata ne suke musu a tsakaninsu, tsakanin Russia da Ukraine wane ne akan gaskiya? Sai matar ta ce Ukraine fa suna da haƙƙi su kawo NATO garinsu ne, saboda haka za su iya kawo NATO a jibge makamai, babu abin da ya shafi Russia. Shi kuma bin sai ce a wannan fa ba haƙƙinsu ba ne, wannan ba ƴanci ba ne. Matar ta ce a, to shi kenan, sai ya ce to bari za mu gani. Sai dare ya yi za a je a yi bacci, kuma kan gado ɗaya ake kwana, mata da miji ne kawai sai ya dauka sai aje a gefen sa matar ta zo bacci sai leka ta ga wuka ta ce bai wannan ne sai ah danki na ne aje wuka yi bacci sai wallahi wannan ba aikin ka bane wallahi wannan ba daidai bane to sai ya ce to ke ba ki fari ba aikin Ukraine bane su jawo NATO su zo su jibge makabai a wannan gurin logic ne wanda hankali ke dauka ala ayi hal bukoma ga alqur'ani mai girma Allah ya ce wa atina Musa al-kitab sai muke baiwa annabi Musa alaihi salam littafi wa ja'alnahu hudan li bani isra'il sai muka sanya littafin ya zanta kundin rayuwar banu isra'ila amma sai amfani da littafin a rayuwar su la Allah ya ce fa nabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila kuma shi yasa kasancewar yahudawa ba su aiwatar da littafin Allah a rayuwar su ba suka dinga shan wahala a tsawon tarihi har zuwa yau kuma ganin cewa su suke mallakar duniya suna jujjuya ta yadda suke so a yau amma idan ka koma ga tarihi wahalar da banu Isra'ila suka sha a rayuwar su ta yi yawa kuma daidai ne duk mutumin da ya watsi da littafin Allah zai sha wahala a duniya kafin lahira wa man a'rada an zikri
wa man a'rada قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ننسى
حسبك حسبك الله يقول ومن أعرض عن ذكري دم تمن ديك أول سوى للتافينا تناتر واتا كتوكي على القرآن كريفي كأدي أجيفي بار وانكرشي baka karanta shi baka aiwatar da dokokin cikin sa akan karan kanka da iyalan gidanka to Allah yake fa inna lahu ma'ishatan banka lalle wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci a wannan duniya sannan kuma gobe kiyama wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tattaro shi zuwa gobe kiyama yana makahu Allah yake yashe mu Allah yake waja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila alla tattakhidhu min duni wakila Abu Amr al-Basri ya karanta cewa alla yattakhidhu min duni wakila bi damir al-ghaiba yayin da sauran makaranta kuma suka karanta bi damir al-khitab idan ka ce alla tattakhidhu min duni wakila ai atainahu al-kitaba آتيناكم الكتاب حتى لا تتخذوا من دوني شريكا إذن كتي كتوكي قراءة بضمير الغيبة آتيناهم الكتاب لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا معنى من باس للتافيني دو من كسرق وني أبندو غروكما بايان الله كسرق وني أبنبوتا كما بايان الله سبحانه وتعالى kenan kakaf da tattafar da Allah madaukin sarki yake saukarwa yana saukarwa ne da farko domin tabbatar da aqida jama'a domin tabbatar da me da aqida jama'a idan aqida bata zauna ba to sauran abubuwa baki da ba su da amfani a rayuwarka farkon abin da ake bukata aqida ta zauna a cikin zuciyarka ka san cewa Allah ɗaya ne sanin cewa Allah madaukin sarki ɗaya ne ma'anarsa shi kadai zaka bautatawa ma'anarsa ka yarda shi kadai yayi halitta baki daya ma'anarsa ka yarda shi ne madaukaki mai girma ma'anarsa ka yarda shi ya saukar maka da dokokin rayuwarka ma'anarsa ka yarda da shi zaka dogara ma'anarsa ka yarda dukkan al'amuran rayuwarka baki daya suna hannun Allah majibincinka shike gudanar da rayuwarka. Idan ka samu alkhairi shi ya kaddara maka, idan sharri ya same ka shi ya kaddara maka. Babu abin da yake faruwa a rayuwarka ba tare da sanin mahalicinka ba. Wannan shine ma'anar aqida ta zauna a cikin zuciyarka. Allah ya ce waja'alnahu hudan li bani isra'il alla tattakhidhu min duni wakila, ce cewar ka kurki wani wakili, wani abin dogaro, wani majibinci kuma baya Allah subhanahu wa ta'ala. Irin wannan ayoyin sun zo cikin Al-Qur'ani mai girma gurare da yawa. Allah madaukakin sarki ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah madaukakin sarki ya ce qul huwar rahman amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ubangiji Allah madaukakin sarki lallai lallai yana son a dogara da shi shi kadai, kar a dogara da wani. Wannan babu rina aqida. Yanzu Fathul Majid baki daya ko kitabut tauhid duka an yi suna akan wannan. Ma'anarsa idan ka san wannan babu kai babu zuwa gurin mai duba. Jama'a mun gane ko? Idan ka san wannan, idan za ka yi aure babu kai babu zuwa gurin mai duba, babu kai babu zuwa gurin mai kulumboto ko mai baka wani abu ka sa a jihu ko a jiki ko ka daura shi a jikinka, domin ka yarda da Allah shike sarrafa rayuwarka baki daya. Zuriyata Allah ya ce zuriyata man hamalna ma'ahu, ai ya zuriyata man hamalna ma'ahu. Malaman suka ce nan munada ne mudaf ala taqdiri ya zuriyata man hamalna ma'ahu, ya ku dangogin wa'anda maka kwashe su tare cikin jirgin Annabi Nuhu alaihi salam. Wai jama'a, siyaqin yana magana akan su wane ne? Akan Annabi Musa alaihi salam, wa atayna Musa alkitab waja'alnahu hudan li bani isra'il. Siyaqin na magana ne akan Annabi Musa alaihi salam da mutanansa banu Isra'il. Amma kuma me ya kawo ya zurriyata man hamalna ma'a Nuh, zurriyata man hamalna ma'a Nuh, dangin wa'anda muka kwashe su tare cikin jirgin Annabi Nuhu. Shin mutanen Annabi Musa alaihi salam banu Isra'il ya'an Annabi Nuhu ne? To wannan yana buƙatar sai mun dan koma baya mun kuro tarihi. Farkon annabin Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa shine Annabi Adam alaihi salam. Ya haifi ƴaƴansa guda biyu da Habila da Qabila, sun yi aure sun hayyafa. An rayu cikin ƙarni ɗaiɗai har guda goma babu shirka a doron ƙasa. Haka ne jama'a, wannan hadisi ne ingantacce. Har zuwa lokacin da waɗansu mutane suka yi gumaka guda biyar, ɗaya aka sa masa suna Wud, ɗaya aka sa masa suna Suwa, ɗaya kuma Yahud, ɗaya kuma Ya'uq, ɗaya kuma Nasr. Shine abin da kuke karanta cikin suratu Nuh, wa qalu la tadharunna wato labarin shi ne tun da babu shirka tun zamanin Annabi Adam har wajen ƙarni goma, har zuwa lokacin da waɗansu mutane suka yi waɗannan gumaka guda biyar. Suna yi waɗannan mutane guda biyar Wud da Suwa da Yahud da Ya'uq da Nasr, mutanen kirki ne, mutane ne na ƙwarai. da suka rasu sai shedan ya zago ya ce ku yi musu gumaka domin tunawa da su sai suka yi gumaka aka sa musu sunaye amma ba a bautar su har wannan generation din suka shude ƴaƴan su suka zo suka shude ba a sharka da jikoki suka zo sai suka ce kai waɗannan gumaka ba a banza aka yi su ba daga nan sai shirka ta shigo doron ƙasa wannan fa shine sanadiyar aiko da annabi Nuhu alaihi salam da yazo yayi gwagwarmaya ya kawar da shirka a doron ƙasa yayi da'awa cikin mutanen sa shekara 950 falabita fihim alfa sanatin illa 50 ama amma a cikin shekara 950 din nan mutum 80 ne kawai suka yi imani daga cikin mutanen sa ai Allah ma ya ce wa ma amana ma'ahu illa qali mutum 80 Abdullah ibn Abbas yace mutum 80 ne mutum 40 maza mutum 40 mata da wanda aka yi cikin shekara 950 kai ka san mu yanzu muna gaugawa sosai shekara 950 amma waɗanda suka musulunta mutum 80 annabi Nuhu alaihi salam daga nan sai ya fusata yayi fushi ya daga hadu yace rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina diyara fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir daga hadu yace ya Allah wa'annan arna da gidaddajin su da duk wanda suke ciki Allah ina roƙonka mutum daya karka bari a dorin ƙasa shi kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ganin annaban sa yayi fushi shi ma sai ya fushi da fushin sa ya karbi addu'ar sa yake fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhadir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir to anan da aka halakar da mutanen duniya baki daya banda wa'anda suke cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki yayi bayani anan yace hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وامن امن وما امن معه الا قليل a lokacin da azabar Allah subhanahu wataala ta taho Allah madaukakin sarki sai ya baiwa annabi Nuhu alaihi salam umurni yace ihmil fiha a cikin jirgin nan da kake kira ka diba a cikin min kullin zawjayn ithnayn duk wata dabba ko wani mutum a doron ƙasa ko wani jinsi wani sinfi ka ɗaibi nau'i biyu jinsin mace da jinsin namiji giwa jinsin mace da jinsin namiji zaki jinsin mace da jinsin namiji mutane jinsin mace wanda suka yi imani kenan fa jinsin mace da jinsin namiji Allah madaukakin sarki yace ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka yanzu wanda bai sani ba sai ya ce wa ahlaka to sai ya halakar da su baki daya to ba haka bane jama'a nan ne fahimtar nahau yake da matukar muhimmanci a fassarar alqur'ani mai girma wa ahlaka idan ka fahimci siyakin ayar ihmil fi'lu amrin ne ko ihmil kadiba umurni ne to kowanne fi'ili a harshen larabci yana da maf'ulun bihi haka ne ko ta ina mafa'ulun bihi ana sai ya ce min kullin zawjayn ithnayn duka mafa'ulun bihi fi mahalli nasbin ala al-maf'uliyya sai ya ce wa waw kuma harfu 'athf ne sai ya ce ahlaka an yi adafin ahl kenan akan min kullin zawjayn ithnayn والمعطوف ياخذ حكم المعطوف عليه كان احمل من كل زوجين اثنين واحمل اهلك جماعه انا فهمتها كوا كان cikin jirge ko wani jinsi ko wani sinfi zaka ɗebi nau'in mace da namiji tare da iyalanka wane ne kawai ba za ka ɗauka a iyalanka ba illa man sabaka alaihi alqawlu an gane ko illa man sabaka alaihi alqawlu ka tsaya a nan idan ka ƙara wa man amana kuma an shiga damuwa wa man amana ɗin nan ana adafinsa akan min kullin zawjayn ithnayn ana adafin sa akan wa ahlaka amma ba a adafin sa akan wa man amana. Muna fata an gane. Da saboda haka kai annabi Nuhu alaihi salam mutanen da zaka diba a jirgin ka da farko kowane jinsi jinsin a kowane sinfi jinsin mace da namiji wannan an gama. Na biyu wa ahlaka da mutanen gidanka illa man sabaka alaihi alqaul minhum fati wanda hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gabata akan su cewar su ba mu'minai bane a cikin mutananka. Su kuma kala biyu ne wa'ansu ayoyi daban su bayyana su cikin alqur'ani mai girma. Na farko shi da ɗansa Kana'an yana da ƴaƴa abudan hudu. Akwai Kana'an, akwai Sam, akwai Ham, akwai Yafisu. Da Sam da Ham da Yafisu dukkan su musulmi ne, suna cikin waman amana, suna cikin jirgi. Amma ɗansa Kana'ana yana daga cikin man sabaka alaihi alqaul, hukunci ya tabbata akan sa shi ba musulmi bane. Kuma shi yasa lokacin da ruwan ya fara zuwa daga sama na ƙasa na bubbugowa, mahaifin shi annabi Nuhu alaihi salam tausayi ya ɗebe shi irin na uba akan ɗansa, sai ce ya bunayyar kan ma'ana, ya kai ɗana zo mana ka hau jirgi tare da mu. Ɗan kuma da yake sabaka alaihi alqaul sai ce a'a sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma, ya kai baba ga wani dutse can zan je a haura kai insha Allah babu damuwa. Suna cikin wannan bayani Allah ya ce wa hala bainahuma almawj fa kana min almughraqin, sai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su sai ya kasance daga cikin dilmayayyu cikin ruwa. Annabi Nuhu alaihi salam ya daga hannu yace ya rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin, Allah ya ce kul innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin, bai daga cikin mutananka dan bai yi imani ba. An fitar da man sabaka alaihi alqaul kenan ko, sai kashi na biyu shine matarsa. Ita kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihayn فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين, bayin Allah ne guda biyu amma kuma matan su guda biyu duka ƴan wuta ne. Saboda me? Saboda sun ha'inci annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mazajin su. Saboda haka aka ce udkhul an-nar ma'a ad-dakhilin, ku shiga wuta tare da masu shiga. Abin da muke so mu gane a nan jama'a shine yanzu a cikin jirgi muna da annabi Nuhu alaihi salam, muna da min kullin zawjaini ithnaini a cikin jirgin, sannan kuma muna da man amana ma'ahu, muna da wa'anda suka yi imani tare da shi a cikin jirgin. Sannan na hudu muna da ahlahu wa ahlaka, mutanen gidansa da ƴaƴansa guda uku da suka yi imani sune Samun da Hamun da Yafisu, duka suna cikin jirgin. Kuma dama addu'ar ita ce la tazar ala al-ardi min al-kafirina diyara, duk mutanen duniya baki daya sun kare sai wa'anda suke cikin jirgin nan. Shikenan sai suka sauko jirgi yaddara azaba ta kare suka cigaba da rayuwarsu. Anan da malamai suke cewa wa'annan mutane da suke tare da annabi Nuhu alaihi salam kakkaf sai da suka mutu suka bar duniya banda mutum uku kawai. Shi kanshi annabi Nuhu ya zo ya mutu, man amana ma'ahu, kaɗan daga cikin muminai mutum 80 da suka yi imani da shi duka sun mutu banda mutum uku kawai, su ne Samun da Hamun da Yafisu. Jama'a kuna ji? Dalilin wannan yana cikin suratu Safat, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ja'alna zurriyatahu humul baqi, sai muka sanya zurriyar annabi Nuhu alaihi salam Samun da Hamun da Yafisu su kadai suka saura a garin. To daga gare su ne yanzu aka samu dukkan mutanen duniya. Malamai suka ce shi Samun shine uban Larabawa, uban Rumawa, uban Fursawa. Shi kuma Hamun shine uban Habashawa da dukkan baƙaƙe baki daya. Shi kuma Yafisu shine uban turkawa da sauran mutane baki da shi yasa Allah madaukin sarki yace zurriyyata man hamalna ma'anu ya ku zurriya ya ku dangin wa'anda muka dauka tare da annabi Nuh kuma yana nufin banu Isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salam jama'a mun fahimta kwa me yasa Allah madaukin sarki ya kira su me yake bukata daga gare su banu Isra'ila zurriyatu man hamalna ma'a Nuh me Allah yake so a gurin ku sun kasance suna saban Allah sun kasance suna bijirewa dokokin Allah sai Allah madaukin sarki ya kira su da wannan suna cikin lafafa zurriyata man hamalna ma'a Nuh kenan ku gane mun halakar da sauran mutane mun bar ku zurriyata man hamalna ma'a Nuh ba za ku gode wa Allah ba ba za ku gode wa Allah ba ba za ku bi dokokin Allah ba ba ku san cewa ku dangi ne na annabi Nuhu alaihi salam ba ba ku san cewa shi kakan naku annabi Nuhu alaihi salam ko baban ku annabi Nuhu alaihi salam ba ku san cewa shi mai godiya ne ba innahu kana abdan shakura lalle shi ya kasance bawan Allah ne mai yawan godiya saboda haka yadda yake da godiyan Allah to kuma ku kasance ƴaƴa da jikoki na kware masu godiya Allah innahu kana abdan shakura ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa anan sai ya koro wasu hadisai da yake cewa annabi Nuhu alaihi salam iya daga cikin ɗabi'arsa a duk lokacin da ya ci abinci sai ya ce alhamdulillah a duk lokacin da ya sha ruwa sai ya ce alhamdulillah a duk lokacin da ya sanya tufafi sai ya ce alhamdulillah a duk lokacin da ya samu wata biyan bukata ta rayuwarsa sai ya ce alhamdulillah wannan shine kana abdan shakura hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu anhu hadithu shafa'a hadisin yake cewa gobe kiyama idan mutane sun sha zafin rana sosai ana neman ceto farkon annabin da za a je gare shi shine annabi Adam alaihi salam kai ne farkon annabin Allah a doron kasa kai ne kaza kai ne kaza ka je gurin mahalicinka ka nema mana ceto a zo hayin sabi dan wuta ma su tafi su wuta annabi Adam alaihi salam sai ya ce shi ba zai iya ba domin Allah madaukin sarki a yau dan nan yayi fushin da bai taba irin sa ba ni kuma mai laifi ne Allah madaukin sarki ya ce kar ku kusanci wannan itaciya in ci daga ƴaƴanta kuma na ci saboda haka ku je gurin farkon annabin Allah manzon Allah a doron kasa annabi Nuhu alaihi salam shi ma anan sai ya ce innahu kana abdan shakura lalle shi bawan Allah ne mai yawan godiya kuma shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaji wannan ɗabi'a ta godiya hadisi ya inganta a cikin sunan hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare zai yi sallah yana ɗakin matarsa Aisha sai Aisha ta matso kusa da shi take ya Rasulullah inni uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk lalle ina son kasancewa tare da kai sallah zaka yi ni kuma ina da buƙatar ka ina da buƙatar in faranta maka rai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ina son bautawa mahaliccina wato bambancin su da muke na kakab jin dadin sa baki ɗaya yana cikin sallah farin cikin sa yana cikin sallah wa ju'ilat qurratu aini fi salah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaji baki ɗaya sai ya ce a tayar da sallah mu huta kai kuma kana cikin sallah sai ka kici liman ya gama mu huta ai yawanci ba ma san liman mai jan surori da yawa kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan dare irin wannan Ramadan din fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan yakan izu goma fiye da izu goma a cikin raka'a ɗaya ai ta zuba karatu kawai ana shan ni'ima ai Allah kuwa wallahi alazim idan ka san abin da suke cikin alqur'ani mai girma ba za ka bar shi ba duk mutumin da bai jin daɗin karatun alqur'ani mai girma yana cikin matsala amma idan ka jika in ka dauki Qur'ani ba ka san ka bari musamman a ce kana jin Larabci. Bambancin wanda yake jin Larabci da wanda baya jin Larabci kenan. Idan kana jin Larabci kana dan fahimtar wa'ansu abubuwa da tafsiri, idan kana karatu yana ratsa jikinka, ka fahimci inda ka dosa ba za ka ma so wani ya zo ya yanke ka ba. Dan lokacin baki daya kana tare da maganar Allah kenan, kana tare da Allah, kana tare da maganar Allah, kana tare da Allah. Duk lokacin da mutum ya shiga cikin sallah yana tare da wa, yana ganawa da wa. Hadithi Qudsi ya ma tabbatar cewa idan kana cikin sallah kuna ganawa da Allah. Kayi magana Allah ya maida maka, kayi magana Allah ya maida maka, kace alhamdulillahi rabbil alamin, Allah ya ce majjadani abdi, kace arrahmanir rahim, kace asna alayya abdi, kace maliki yawmiddin, ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya maida. Haka har sai ka gama kuna muhawara ne. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gajiya da alqur'ani mai girma. Hadithin Aisha radiyallahu anha yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama sallar dare ya dinga karatu, yana kuka yana karatu yana kuka, har sai da ya jike gemun sa da hawayensa. Ya ci gaba da karatu yana kuka har sai da ya jike kirjin sa da hawayensa. Ya ci gaba da karatu yana kuka har sai da ya jike kafa inda yake sallar da hawayensa. Anan ne Aisha radiyallahu anha take cewa ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kai ne ubangijin ka ya gafarta maka dukkan kurakuranka da wanda kai da wanda baka yi ba? Me yasa kake wahalar da kanka haka? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala akunu abdan shakura, afala akunu abdan, kenan godiya ga Allah subhanahu wataala a aikace ya ji. Godiya ga Allah kayi ta a aikace ya ji, domin godiya mataki uku ne. Kayi da zuciyarka, kayi da bakinka ka ce alhamdulillah, sannan kuma da banka ta tabbatar cewa kana cikin godiyar Allah. Idan Allah ya dora maka wani bala'i, wata larura, ba za ka dinga bin kofofin mutane kana kwankwasawa ga abin da Allah ya yi da ni ko agaza min. Wannan tunawa Allah asiri ne jama'a, bai daga cikin godiya. Anan ne nake cewa wallahi alazim mu mutanen Najeriya muna buƙatar mu koyi badin godiya. Haka ne ko jama'a? Kuma idan ba mu koyi badin godiya ba, yanayin da muke ciki kullum sai ƙara lalacewa yake. Haka za mu ci gaba da yi muna lalacewa har lamari ya zo ya taɓarɓare. Mu ɗauko tun daga zamanin Abacha mu gani. Abacha yana kan mulki, mutane suna wayyo Allah wannan mulkin soji ne, Allah ya kawo mana demokradiyya. Abacha ya zo ya rasu. Abdulsalam ya hau. Mutane suna murna alhamdulillah an samu sabon shugaba. Can kuma sai aka fara gunaguni, a wannan yana ɗiban kuɗi da yawa, a wannan ɓarawo ne yana sata. Allah madaukakin sarki ya zo kau da shi. Aka zo aka tabbatar mana da mulkin demokradiyyar 1999. Aka ciro Dattijo daga prison ya zo ya kama steri ko? Mutane suna murna, a yanzu an samu zaman lafiya, yanzu shikenan tattalin arziki zai haɓaka, a gashi an kawo GSF. Mutumin nan ya yi shekara huɗu. Aka yi zaɓe bai ci ba, ya murɗe ya sake yin wani shekara huɗu. Yan Najeriya suka dawo suna tsine masa kamar me. Allah ya kawo da shi, sai Allah ya kawo ƴar addu'a. Duk wannan yanayin fa ba ma godiya jama'a. Kullum mu a cikin kuka muke jama'a, kullum ɗan Najeriya yana cikin kuka. Tun shekaru 30 da suka wuce kuka muke yi, har yau ba mu ce alhamdulillah ba. Har yau ba mu ce alhamdulillah ba. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƴar addu'a. Bawan Allah ya ta iya ƙoƙarinsa, ya iya ƙoƙarinsa duk lokacin da ya yi, yana cikin rashin lafiya yake fama yake abubuwa, amma wallahi a wannan lokacin ma tsine masa ake. Ana cewa kawai an ɗauko kawai mara lafiya, kawai an ɗora mana don ya mutu arni ya hau. Ranan da ya mutu murna jama'a suka yi ta yi, murna aka yi ta yi. Yana mutuwan kuma wani ne ya hau arnan ne ya hau ya hau ya kala ta tenuwa wancan kuma ya amfani da wannan damar kuma ya sake yin wata tenuwar tasa ya gama tenuwar tasa kaga ya gama wancan shekara biyu yanzu ya gama tenuwar sa shekara hudu yanzu kuma zai sake murda zabe wata shekara hudu shine yanda jira suka tashi ah wannan ba mai yarda ba da musulmin su da wanda ba musulmi ba da yara kana da maza da mata kowa ya tashi shi sai an tumbike wannan mutumin da karfi da yaji da addu'a da kunutu haka aka ture shi jama ko kubanta ne da aka ture shi wanda muke so din yazo yazo wanda muke so yazo ko bai zo ba wanda muke so ya zo yayi shekara hudu yana cikin wata shekara hudu jama'a mun ce alhamdulillah ba mun ce alhamdulillah kuma wallahi al'azim wannan matsaloli da muke fama da su daga ina suke ne har yau ba mu gano bakin zaren ba har yau ba mu gano bakin zaren ba har yau tunaninmu shi ma wannan mu ture shi mu kawo ne to wallahi ku ture shi zai tafi ma ko ba ku ture shi ba bari zai tafi wani zai zo idan ya zo rayuwarmu za ta canza menene zai canza mana rayuwarmu mutum ne zai canza mana rayuwarmu Allah ne zai canza Allah ne zai canza rayuwarmu ba mutum ba kalli yawan Najeriya mutum miliyan 210 ko fiye da haka mutum ɗaya ne zai canza insha Allah a karatun gobe watakila za mu yi tafarruki mu shiga cikin me yasa muke shan wahala me yasa muke shan wahala wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin har zuwa ƙarshe watakila za mu sami menene maganin yanayin da muke ciki ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك